Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar muku da shirin. Ranar Alhamis, shirin yau da gobe na bangana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya. A yau 4 ga watan Janairu na shekarar 2024, za mu yi magana ne akan ciwon sanyi, abinda ake kira vaginal infection a Turanci. A cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da masu ruwa da tsaki a zauren tattaunawar mu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Ba tare da ɓata lokaci ba za mu fara shirin ne da tattaunawar da wakiliyar mu Binta Ibrahim ta yi da masu siyar da kayan mata a zauren tattaunawar mu.
To jama'a barkanku da zuwa cikin ajinmu na yau da gobe. Yau dai ajin namu zai dauki darasi ne akan magana infection wato ciwon sanyi da kuma daukewar ni'ima ga mata. Bari fara da malama Karimatu Mu'az, kasancewar ke mai saida maganin mata ne wanda ake cewa kayan da. Ana ki fahimtar me ke kawo shi wannan larura ta infection wato ciwon sanyi daukewar ni'imar mace.
Kamar yadda kuka ji gabatarwa, sunana Karima Mu'az Abdulsalam, shugaban cibiyar Karama Herbal Medicine and Islamic Hijama. Shi dai sanyi ya kasu kashi biyu. Akwai sanyin cika shekara, sannan kuma akwai sanyi wanda yake haifar da infection mu a bangaren mu na magungunan gargajiya. Abu na farko shi wannan sanyin cika shekara kuma yana da rassa. Rashi na farko shi ne sanyin cika shekara dai shi ne irin sanyin da muke samu December, January. To shi ma wannan ana kiran shi sanyi kuma yana shiga cikin jikin al'umma kuma yana musu illa ba mazan ba ba matan ba. Sannan a ƙarƙashin shi wannan sanyin cika shekaran anan ne muke samun sanyi wanda ake samun shi a gine-ginen mu na zamani da muke da shi yanzu, kaman gine-gine da aka wadata da tiles, sannan da gidajen da suke da AC da fanka. Wannan tiles din da muke takawa da AC da fanka da muke sha shi ma yana haifar mana da sanyi, duka yana ƙarƙashin sanyi na cika shekara. Sannan bayan wannan akwai sanyi da mace take iya dauka lokacin da ta haihu, sannan akwai sanyi da ake dauka lokacin da mace take al'ada. To a wannan bangaren na sanyin cika shekara sune waɗannan rassa. Sannan idan muka koma wancan sanyi na biyu shine ake kira sanyin mara. Sanyin mara shine sanyin da yake kawo infection, wato ana yake haifar da kuraje a gaban mace, sannan yake haifar da kaikayi a gaba. Kuma wannan kuraje ko kaikayi maza da mata duka yana shafan su, domin zaki ga idan sanyi mai kaikayin ne zaki ga mace duk inda take ba kunya ko gaban sarkanta ne sai ta sosa. Shi maganin mata yana tafiya da maganin sanyi, domin dalili saboda duk wata mace tana fama da wannan cutan sanyin, domin shi wannan sanyin ya shi wani kalubale ne wanda ya riga ya addabi jama'a, ya buwayi jama'a. Saboda haka zaki ga sigarurruka din nan, su gumba, su tsimi, su tabaje da aka yi magana, duka ba wanda ake dafa shi face an sa mai maganin sanyi. Shi kuma magungunan matan nan da muke ba ma mata, duk macen da ta sha shi zaki ga kafin ma ya fara mata wani aiki idan ta je fitsari za ta ga tana fitar da wani abu bayan fitsarinta. To dalilin haka ne yasa ba wani magani da muke dafa shi wanda ba ma sa mishi maganin sanyi, saboda haka kowane maganin mu aka taba shi garin ne gumban ne tabajan ne za a ji shi yana dauke da maganin sanyi. Domin idan kika sha magungunan mata wannan abin da yake fita yanda kika san ki sa omo ne a dan cikin gora ki dan zuba ruwa ki girgiza ya zaki gani to haka zai yi flushing. Domin mahaifan mace idan tana dauke da sanyi wani wuri ne wanda kika san kaman an wani abu ya tattoshe, to daga lokacin da ta sha wannan maganin mata mai dauke da maganin sanyin nan shine zai yi flushing ya wanke kaman ki sa omo a kasa ki yayyafa ruwa ki sa tsuntsiya kina gurzawa, to haka zai kasance sai ya wanko shi sannan ni'ima ta sako. Mu idan mace ta zo da lalura cewa ni ina bushewa ni ina samun matsala wurin mu'amala da mai gida, to akwai tambayoyin da za a mata domin mu gane cewa shin sanyin da ta zo da shi sanyin cikar shekara ne yake damunta koko sanyin da ta zo da shi sanyin mara ne.
Faliza Ahmad, kuna daga cikin mata wanda suke ziyartar masu da maganin mata. To menene dangantakar ciwon sanyin ko rashin ni'ima da kuma shi maganin matan da kuke amfani da shi wanda kuke siye a wurin matan?
To kamar yadda kika tambaya, shi dangantakar sa kamar yadda ni dai zan iya faɗa zaki ji idan kamar masu maganin suna talla ne ima ga magani nan na mata za su ce maka akwai maganin sanyi maganin bushewa. To a wurin faɗin maganin sanyi ne in suna bayani kaji ya zo daidai da irin matsalar kai da take damunka daga nan ne zaka fahimci cewa eh to irin maganin kake bukata. Kuma a hakan ma zaki ga sun ce maka to ga wani ko garin magani ko wani itace ka je ka jika ka sha ya Allah in ka sha zai maka maganin sanyin kuma zaka samu kai ni'imar da kake bukata. Tunda yawanci dai in ka samu matsalan sanyin nan dama babban abu kalubale da zaka fuskanta shine wannan bushewar. In ka samu wannan bushewar kuma shine dai zai iya zama maka tashin hankali da barazana a cikin rayuwar zamantakewa kana aure. Zan iya cewa na taba amfani da shi an taba bani wani itace kuma na ji dadin shi tunda na taba yin na asibitin na gani kuma nayi na gargajiyar na gani tunda dama shi magani dace ne. In ka ji tunda ko a radio ne in muka ji ana talla ana cewa gashi kaza kaza ga address ka ji ya zo daidai da matsalar kaza ka ji, to ta hanyar bayani dai muke iya ganewa sannan kuma ta hanyar in ka siya kai amfani da shi.
To amma me yasa ku kuma mai da hankali akan yin amfani da shi maganin mata din wurin magance matsalar infection?
Abin da yasa zaki ga hankalin mu yana tashi idan muka ji an ce ga magani nan na ni'ima ga magani nan na mata wannan da kin sha kaza ne ai makulli da mota ne. Mu mata gaskiya abin da yafi damun mu shine a ce miji ya juya maka baya ko kuma a ce gashi nan ai miji yana neman wata a waje. To duniyan nan kowace mace ba wacce za ta zo ta ji an ce ga mijinta can da wata ko kuma yana neman wata ko zai kara aure. Shi yasa da mun ji masu maganin mata sun kada tambarin su to hankalin mu ya tashi burin mu kawai mu je mu mallaki wannan maganin ta yadda mun yi amfani da shi a irin wa'innan abubuwan ne. Idan ma misali an kada tambarin an zo baka da kuɗi baka da gaba baka da baya sai kika kana tunanin to me zaka dauka a dakin ta ka siyar domin ka siyo kai amfani da shi. Shi yasa ki ga hankalin mu ya raja'a ka zama ta gaban goshi. Shi yasa ko da an ce maganin bushewa ko wani iri ne ba ruwan mu da wani cewa wani infection ne wani ciwo ne kawai mu dai mu je mu samu wannan ni'ima domin kawai a samu natsuwa da farin ciki kuma ka ji cewa kawai kai din ne kai kadai a gaban mai gida. To shi yasa magani fa kowane iri ne a duk inda muka je shi za mu amfani da shi za mu siye shi domin mu samu wannan abin da muke tunanin a sanadin sa ne za mu samu wannan kimar da daraja za kuma mai mutunci a idan mazajen mu idan mun yi amfani da shi.
To amma bincike musamman na masana kimiyyar lafiya ya nuna cewa shi ciwon infection na wanda kuke kira da ciwon sanyi yana da alaka da daukewar ni'imar mace. To amma me yasa kuke zuwa wurin masu maganin mata wurin neman maganin a madadin ku je asibiti da mu ai bincike me yin dalilin ko kuma wani irin kwayar cuta ce ta same shi? Me yasa kai tsaye kuke da kwarin gwiwa cewa za ku samu biyan bukata a ta bangaren amfani da maganin gargajiya musamman ma maganin mata?
Gaskiya yawanci zaki ga hankalinmu yake karkata a magani na mata tunda yawanci zaki ga masu magani na mata zaka ji an sako talla mai magani gashi nan ga adireshin sa shi kuma mai magani ta hanyar yin bayani in ka ji kaza 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 ne to kai kuma a sauraron nan sai ka ji an faɗo daidai irin matsalar da take damunka gashi kuma an faɗi adireshi gashi an ije namban waya ko kace bari ka dauki numban waya ka kira ko kuma kace bari ka ba adireshin ka je tunda ka ji a bayanan sa ya lissafo da irin matsalar da take damun ka to daga nan sai ka je zuciyarka ta fukarkata ka je can akan asibiti tunda in asibiti ne da masu ba fitowa za su yi tallaba zuwa za kai ka je ka sai kati ka ce ka zana damun ka in ka ga likita sannan ya tura ka taskai waye duba inna process din sai ka bi shukokin ga na gargajiya ba sai ka bi ba dama ka riga ka ji bayani kuma bayanin nan ya zo daidai da irin abin da yake damun ka kawai sai ka ji to da ka je asibitin wanda ka tafi nan tun daga shi an riga an lissafo kuma tun da an lissafo da ka sha kuma sai ka ji wannan abubuwan da suke damun naka ya tafi sannan abin da kake ji na bushewar yanzu ya tafi ka daina jin shi ka dawo kana jin daidai to daga nan kuma sai ka ji kawai ka fi natsuwa a koda yaushe ka yi amfani da maganin mata na gargajiya akan ka je asibiti tunda kin ga an tura ka asibiti kila za ka dauki kwanaki
to madan la fa'iza to magungunan nan naku na wata akwai na sha akwai na matsi kamar yadda kuke cewa ba kwa ganin za a iya karawa ita larurar wani larura za a karawa akan wani tunda akwai maganar matsi kuma kamar yadda likitoci suke fadin cewa wurin baya bukatar a dinga cushe-cushe a ciki
eh to gaskiya ne mu kin ga ayyawanci za a ce mana gashi in na matsin ne za a ce ai yana maganin sanyi idan kasa zai matse ka kuma zai maka maganin sanyi to kai kuma kaji an ci haka ai kin ga da gudu za ka siya to tunda ko an riga an ce maka zai maka maganin sanyi kin ga za ka yi amfani da shi ne hankalin ka kwance ba tare da fargaban zai jawo maka wata matsala ko damuwa ba
to malama Karima akwai lokuta da abin yakan gagare ku kutura masu neman taimakon ko masu amfani da maganin matan a hannunku zuwa asibiti
gaskiya akwai lokuta da abubuwan zaki ga idan an zo idan muka ga wannan laluran ta shafi sai an je asibitin ne sai mu ce miki to gaskiya ba anan bane zaki yi samu irin wannan maganin idan mace ta zo ta yi bayani maka duba maka tabbatar da cewa a wannan maganin ba mu da shi to ba ƙarya ba cewa jiki kwada sai mu dauki ta mu ce to ki je asibiti a duba ki kamar irin da nayi bayani da zan ce akwai wani sanyi wanda mace za ta ji ya shiga maranta har wani motsi yake infection yayi mata yawa yayi chronic zaki ga har wani motsi yake a cikin jikinta to daga zuwa ya zamu mu sani kawai dan ta ce abu na motsi sai mu gane cewa infection ne a'a zamu tura ta asibiti mu ce to ki je ki ga likita ki yi scanning in ta je ta ga likita ta yi scanning likita ne zai tabbatar mata da cewa infection ne yayi mata yawa gayi nan ya riga shine har yake motsi to shine sai ta dawo wurin mu kuma mu ba ta maganin da za ta sha ta haifo shi wannan infection din
Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namun domin jin ta bakin likita.
To yanzu kuma bari mu dauki darasi daga likita Dr. Adamu na asibitin Ihsan wanda zai ba mu jawabi a game da cuta ta infection wato ciwon sanyi da kuma bushewar gaba na mace da abubuwan da ke kawo shi.
To likita mata da yawa suna amfani da magungunan mata na gargajiya wanda ake cewa kayan da'a wurin magance matsalar da suke fuskanta na bushewar gabansu. Shin a likitance menene ma matsalar infection wato cututtukan gaban mace? Wasu irin alamomi ne suke nuna cewa wannan abin da take gani wato ruwan da ke fita a jikinta ko kuma bushewar alama ce ta cuta?
Wato su wayannan cututtuka da ake samu a gaban mace ma'ana ciwon sanyi kenan da Hausa ko kuma a ce vaginal infection da Turanci cututtuka ne da ake samu sanadiyyan gurbatattun bacteria ko kuma fungal infection candida da sauransu.
Likita wasu irin alamomi ne suke nuna bushewar?
Akwai wani sinadari da Allah ya halitta a cikin jikin ɗan Adam da ake kira estrogen. Shi wannan estrogen idan ya yi karanci a cikin jikin mace zai iya haifar da bushewar gabanta. to kuma naturally a halittance wannan estrogen din yana raguwa ne a lokacin da shekarun mace suke karuwa. Galibi idan mace ta kai menopause, ta kai lokacin da za ta daina al'ada, wannan estrogen din yana raguwa sosai matuka, to lokacin za ta iya experiencing wannan dryness din. Amma koda mace ba ta kai wannan shekarun ba, idan ne ta wuce wasu certain age kamar 25 za ta iya experiencing wannan. Kadan daga cikin abubuwan da suke haifar da shi wannan bushewan gaban mace, mafi yawancin lokuta ba kowa hakan yake faruwa da shi ba, amma idan mace na shayarwa galibi wannan estrogen level din yakan ragu, so gaban zai iya ni'iman gaban za ta iya raguwa. Na biyu, shan magungunan kayyade iyali kenan, family planning pills, su ma suna da wannan side effect din. Shan magunguna na kansa su ma suna iya haifar da hakan. Ciyan siga, diabetes kenan, shi ma zai iya haifar da hakan. Da kuma wasu magunguna da za a iya sha ba tare da prescription likita ba, su ma za su iya haifar da hakan. Sannan masu amfani da sabulun da suke amfani da shi suke wanke gabansu, dotin kenan, shi ma zai iya haifar da wannan bushewan gaba din. Wannan dai a takaice su ne abubuwan da za su iya haifar da bushewan gaban maje, mace ta ji ba ta da ni'ima. Akan gane mace tana da waɗannan cututtuka idan aka samu waɗannan alamomi. Mace za ta fara jin ƙaiƙayi a gabanta wani lokaci, za ta riƙa samun discharge, ma'ana wani ruwa ya riƙa fita gabanta mai wari. Za ta riƙa jin zafi idan tana saduwa da mijinta, za ta riƙa samun ciwon mara akai akai. Haka kuma wani lokaci idan sun gama saduwa da mijinta za ta riƙa ganin jini, za a iya samun bushewan gabanta. Duka waɗannan alamomi ne da yake nuna cewa cutan bacterial ko a ce candida infection ya shiga.
Likita, wasu hanyoyi ya kamata mace ta bi wurin magance shi wannan bushewar gaban mace?
Akwai buƙatar ta je ga likita domin a duba a ga me ya kamata a yi mata. Idan aka samu irin wannan matsala na dryness din, galibi abin da ya fi dacewa ya amfani da shi shine abin da muke kira water-based sexual lubricants. Galibi su ake amfani da su domin magance irin wannan matsalan. Amma mata da yawa suna amfani da wasu concoction da suke haifar makansu matsala. So a likitance bai kamata a ce an sa kowane irin nau'in abu a cikin gaban mace ba tare da an tantance shi an ga lafiyan wannan abun. Abin da ya shafi kuma abnormal vaginal discharge, wanda za a iya cewa okay, idan aka ga wannan shine alama na rashin lafiya ko wani ciwo, to za a iya ganin wannan discharge din ya zama greenish ko ya zama yellowish, ko kuma ta samu irin ta ga gabanta ya yi ja sosai, ko tana yawan samun itches. To wannan alama ne da ke nuna cewa akwai ƙwayan cutan bacteria ko kuma ciwon sanyi in general. Za ta je asibiti a duba a ga wani irin infection ne, sai a yi mata abin da ya kamata.
Menene alakar maganin mata da maganin bushewar gaba a likitanci?
Kuskuren da ake yi ko suke yi na amfani da waɗannan magungunan da kika yi magana na gargajiya, a bata abu a ce ta sa a gabanta za ta samu ni'ima da sauransu, to galibi waɗannan abubuwan suna haifar mata da matsaloli masu yawa. Wasu za su zo suna da kamarasa wani irin cuta ne wannan ta samu, kai ta treating infection, a je a yi gwaje-gwaje a yi waye, ka ba da magunguna, still mace za ta dawo maka the same thing. Me yasa? Saboda tana amfani da magungunan da ba a ma san menene ingancinsu ba, tana sawa a cikin gabanta. Wannan guri ne wanda Allah ya halicci wasu kwayoyin halitta da za su iya wanke wurin. Amma kin ɗauki wasu abubuwa kina sakawa a gabanki, wanda waɗannan abubuwan da ke sa a gabanki za su iya zuwa su haifar maki da wasu matsaloli na daban. Idan kina da irin wannan problem na dryness ɗin, ki je asibiti ki samu likita ko ki samu wanda zai iya taimaka maki a asibiti. Ki faɗa mai damuwanki, zai iya sanin mafita akan abubuwan da ya kamata a yi maki, in Allah ya yarda.
Ilimi dukiya
Kafin mu karkare shirin namu zamu leƙa filin ƙwalmarmu tare da Hajiya Halima, inda za ta koya mana yadda ake yin dafa dukan shinkafa, amma fa wadda ake kira party jollof rice.
Wayo Allah tuwo tuwo.
To welcome da zuwa cikin bangaren mu na ƙwalam da makwalashi wato ƙwalama. Muna tare ne da Hajiya Halima Muhammad Mahmud, wacce take da sweet twist, wacce take gabatarwa da girke-girke irin na zamani. Hajiya, yau me muke da shi ne ga mi sauraro?
Party jollof rice yau zamu.
Da fadukan shinkafa?
Eh, da fadukan shinkafa. Amma irin wanda ake zuwa biki kiga ana tarbubin nan. Kai ka zaka ci ba irin shi kake yi a gida ba.
Eh, kana ma da wannan gaskiya ne Hajiya.
Wannan to shi za.
To menene sir? Menene ake bukata in za a yi wannan girki?
To gaskiya idan ana bukata kamar yanzu uwar gida ita kadai ne da mutane biyu haka a gida, uwar gida na bukatan tumatirin gwangwani. Kana bukatan tattasai, jar tattasai. Uwar gida na bukatan attarugu, tana bukatan albasa, tana bukatan mangyada. Tana bukatan kayan kanshi na jollof rice kamar su citta, kanumfari, masoro, tafarnuwa, sinadarin dandano. Uwar gida na bukatan gishiri. A farko uwar gida za ta hada kayan miyan ta, wato attarugu, tattasai da albasa, ta wanke su, ta nike su.
To yaya ake so ku kadan?
Kadan ne, tunda dai bai fi na mutane biyu zuwa uku ba. Idan uwar gida tana da tattasanta za ta iya daukan kaman kwallo biyu, karyau dai gaza biyu zuwa uku, sai ta dan ɗebi attarugu. Idan mai cin attarugu ne kuma za ta iya sa guda shida, bakwai zuwa takwas, sai ta dauki kwallon albasan ta guda daya, ta wanke su, ta hada, ta nike shi a blender. Dan already uwar gida tana da tumatirin gwangwaninta. Uwar gida idan ta gama wannan tana bukatan nama ko bushashen kifi take bukata ko kuma kaza, duk wanda Allah ya hore wa uwar gida ba sai ta tada hankalinta ba. Idan nama gare ta za ta iya yin party jollof, idan kifi gare ta za ta iya yi, haka kuma idan kaza gare ta. To uwar gida za ta nemi tukunyanta ta dora. Yau uwar gida na bukatan shinkafa da za ta yi wannan jollof rice da shi. To idan uwar gida ta nemi tukunyanta ta wanke, sai ta dora akan wuta. Uwar gida ta fara da saka dan manta kadan, saboda tana so ta dan saka tafarnuwa da citta da kakka, sai ta dan sa saboda ta dan kori karnin shi. Idan ya fara kamshi, sai uwar gida ta zuba yankakkiyar albasa, shi ma idan ya fara dan soruwa ya fara taushi, sai uwar gida ta dauko tumatirin gwangwaninta sai ta zuba
kai tsaye ba tare da ta sa mishi ruwa ba.
Ba tare da ta sa mai ruwa ba, sai ta juye shi tastar ta hautsina, ta har ta hautsina shi duk ya hadi. Idan ya hadi ya fara soyuwa, sai uwar gida ta dauko shi na kakken tattasanta da albasa da attarugunta, sai ta zuba. Don uwar gida ta zuba, ta jujjuya ya fara soyuwa, sai ta kawo kayan kanshinta da muka lissafa, sai uwar gida ta zuba. Don uwar gida ta zuba su, sai ta dauko, to dama na ce ko da nama ko da kaza ko da kifi. Idan da nama ne kun ga uwar gida ta riga ta tafasa namanta, akwai ruwan nama, sai uwar gida ta dauki ruwan naman nan sai ta zuba a cikin hadin dafa duka. Idan ta zuba, idan ruwan naman ba zai ishe ta ba, sai uwar gida ta kara ruwan sanwa, ta tsayar da shi daidai yanda zai ishe ta, sai uwar gida ta hautsina, ta dudda, ta saka mishi gishiri, ta sa sinadarin dandano, ta kawo kayan kanshin nan ta dan kara, ta jujjuya. Idan ta jujjuya, uwar gida za ta iya kara masa dan kori da kuma dan sinadari dai. Akwai, saboda a gurin yin wannan girki akwai sinadari mai dandano, akwai ja, akwai mai kara fito da kalan ja. To wa'annan kalan jan shine uwar gida za ta nema a kasuwa ta dan zazzaga. Yawwa, idan uwar gida ta saka sinadarin dadin ta duka, sai ta rufe tukunya, sai ta rufe. Idan ta rufe, ruwa ya tafasa nan kuma uwar gida ta wanke shinkafanta. Akwai wani shawara da nake ba mutane, saboda san katkar mu rage wa kanmu sitaci a jiki, so ina bada shawara a cikin lokacin da uwar gida za ta wanke shinkafarta, ta tabbata tana da tafashasshiyar ruwa. Sai ta ɗebo shi kaman kofi ɗaya zuwa biyu sai ta zuba a cikin shinkafin. Uwar gida tana iya ɗaukan cokalin roba ko muciya ta ɗan mummotsa ta motsa shi
ta ta sa
ruwan zafi. Uwar gida za ta ga ruwan ya yi fari sal. Yana cire starch
kenan. Wani sanatan ga sukan zuba gishiri ne a cikin ruwan
idan ta yi wannan. Idan uwar gida ta murza wannan ruwan zafin ta tuke shi ta zidda wannan ruwan farin. Tana iya dawowa sai ta ɗebi gishiri sai ta barbada sai ta ƙara ɗiban ruwan zafin sai ta sake zubawa. Ta sake tuke shi ta murje shi ta yi ta yi za ta ga ya fita tas. To a hannu ma bayan uwar gida ta sa ruwa mai sanyi ta ɗaure shinkafa za ki gan shi ya yi ɗaiɗai ya yi wasar-wasar.
To an rage mishi starch
da ɗanɗano sosai. To sai uwar gida ta in lokacin zuwa lokacin ila ruwan abincinta ya
tafasa.
Ruwan sanwanta ya tafasa. Sai uwar gida ta ɗauki shinkafa sai ta zuba.
To irin wannan shi girkin ba a sa kayan lambu ne sun fis.
To.
Su karas.
Ana sawa. To. Amma yawancin wannan an fi yin su kaman salad.
To a basu da basu.
An yi shi salad amma wasu kuma suna iya watsa suna so za su watsa. To amma wani lokaci sai ki ga kin watsa a ciki kuma gashi a waje. To wani lokaci wani yana gani kaman
ba ta yawa
an sa anan a sa anan tunda duk ciki zai tafi lokaci daya bari wannan din mu bashi a matsayin salad. Shi kuma wannan mu dafa shi kawai ba tare da kayan lambu ba. Yawwa kin ga ya zama ba sai ka kashe kuɗi da dama ba. To idan shinkafarka ya tafaso har ya nuna kafin idan ka zuba shinkafan dama za ka saka cokali ko kuma muciya ka motsa shi saboda ko ina ya ji duka kayan miyan nan. Idan ka mummotsa shi sai ka kawo murfi sai ka rufe. Idan ka rufe shi sai ka bashi ya dahu. A lokacin da ya dahu kuma za ki zo ki gani ya yi wasar-wasar ya yi kala mai kyau sai ki dan bude shi daga tsakiya. Uwar gida sai ta nemo murhu take yi ko garwashi ne sai ta ɗebo garwashi a cikin wani dan kwanan silba. Sai uwar gida ta saka a ciki sai ta bude wannan tukunyan sai ta dora wannan.
Bayan ta tuna tsakiyan girki.
Ta dan bude kaɗan. Sai uwar gida ta ɗauko kwano. Ba roba ba. Sai ta dora sai ta dauki garwashi mai wuta sai ta saka a ciki. A nan sai uwar gida ta ɗebo ɗan man gyaɗa kaɗan sai ta ɗan tsiyaya sai ta yi maza ta rufe da fuel paper ko leda.
To me yasa din haka?
Saboda kauri ya ɗan ba ma shinkafan ɗan kauri. Zai ɗan ba shi ƙaurin wannan na party jollof. Da kin buɗe za ki ce na ɗan ƙaurin nan kaɗan kina ɗan ci kina ɗan.
To shi ne
sai bai ƙone ba kuma shi ga ƙaurin nan kina ji.
Wato man nan da za a zuba ma gawayi ya taso ga shi an rufe shi ne zuba da wannan ƙaurin ƙanshi-ƙanshi da ake
buƙata.
Shi kenan shinkafar da ake cewa party jollof
ta samu. Kin ga kenan smoky. Party jollof mai zance miki hayaki ne ko ya haɗa mai dan hayaki yawa mai dan hayaki da dan kauri haka zaki rika ci a lokacin da kike ci. Yawa to kin samu party jollof kenan.
To
sai a nemi hadin shi kaman su lettuce din da nace miki
kaman salad kenan.
Yawa kaman salad.
To
kawai a yanyanka a daddatsa shi kullum ina ga ya miki shi mutum ma'abocin son ya ci abu ne da zai dan ƙara mai sinadarori a jiki.
Haka da ba a yi amfani ya yi sa cin abinci.
Yawwa ko ganyen ne aka yanka aka dan datsa masa dan tumaturi aka datsa dan kukumba aka yawwa zai wadata.
Haka
zai wadata.
Kuma sai an kai ga wani kashe kuɗi da sayayyen abubuwa shi wannan din ma kawai dan ganyen dan tumatur ba kana ya bada.
Ki nemi ɗan ruwan kal ɗin ki dan barbaɗa ki sa gishiri shi ma zai wadata.
Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.